بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
‘Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci a adadin wannan lokaci cikin daren Lahadi kenan, wanda shi ne daren 28 ga watan Shawwal shekarar Hijira 1446, wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Afrilu 2025 daga wannan gari na Lafiya cikin jihar Nasarawa, inda muka haɗu a wannan masallaci mai albarka insha Allah don yi wa junanmu nasiha a wannan ziyara. To, ɗan uwa Malam Abu Waisa ya riga ya gama tattaunawa, ya ja hankalinmu, kuma inda shawara ta za a bi da sai in cewa abin ya isa haka, da sai a bari kuma Allah ya sa albarka a cikin abin da ya yi. Amma riga an ce ina hanya ni zan yi da sauransu. A gaba ya ce ba ko mutane mu haɗu, kuma kawai a ce an canza zancen, sai da kisa ɗan ƙara mana haske akan wasu abubuwa da ya ambata. Muka lura Malam ya mana magana akan wato abinda suka shafi wasu ɗabi'u da halaye a rayuwarmu a matsayinmu na musulmi, a matsayinmu na ɗaliban ilimi, a matsayinmu na magidanta, a matsayinmu na masu neman abin hannunmu na yau da kullum. Waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun shafi waɗannan rayuwa ta waɗannan fuskoki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙoƙarin ya nuna mana tarbiyyar da ya kamata mu ɗauka da irin halayyar da ya kamata mu ɗauka a duk yanayin da muka samu kanmu. Yanayi daga cikin abubuwan da suke da haɗari a rayuwa shi ne yanayin wadata da kuma akasanta yanayin talauci. Dukkaninsu guda biyun jarabawa ce da Allah yake wa mutane, wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un. Wato idan Allah kaga ya aje wani da wadata, shi irin jarabawa shi kenan a cikin wannan wadata. Wani kuma Allah ya ajiye shi babu abin hannu, shi kuma irin tashi jarabawa ce. Allah cikin hikimarsa yanayin bayinsa jarabawar da ya ga sun cancanta yi musu a bisa hikimarsa da tadbirinsa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah ba a tambayarsa me yasa yi kaza, mu bayi mu ne ababen tambaya. To, akwai bayin Allah waɗanda Allah a cikin hikimarsa da ƙaddarawarsa ya nufaci ya jarabce su da talauci, kuma wannan talauci Allah maɗaukin sarki ya sanya musu shi don ya zama hanyar da za su ɗau izina su da kansu da kuma wasunsu. Kuma Allah a cikin iliminsa ya san cewa waɗannan bayin idan ba haka yi musu ba hala za su halaka ne. Irin su ne wanda Allah yake cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha. Da Allah zai saki arziki da wadata a tsakankanin mutane da sun yi ta'addanci a bayan ƙasa. Saboda Allah yana saukarwa da iliminsa gwargwadon abin da ya ga ya dace. Irin waɗannan bayin su ne misalin ƙaruna, yadda ka ga Allah ya ce anan labagaw fil ardi. Haka Allah ya ba da labarin shi inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim. Da talaka ne shi ma cikin ustazai, cikin ɗaliban annabin Musa alaihi salam, kuma da Allah ya ba shi wadata sai ya zama ɗan tawaye, ya zama ɗan ta'adda, ya dinga faɗan munanan maganganu a zanuban Ubangiji Maɗaukin Sarki. Har yana cewa ma inna ma utituhu ala ilmin indi, ai dabara ta da iyawata da ƙoƙarina su suka bani wannan dukiya. Ƙarshe Allah ya halakar da shi. Irin su ne Allah ya ba mu labari a cikin faɗansa cikin suratul Kahfi, wannan masu gona guda biyu wanda Allah Maɗaukin Sarki yake cewa idda kala jannatahu faƙala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima wala yuriju tilarabi lazin da khairu minha munqalaba yayin da ya shiga gonarsa shi da abokinsa suna tattaunawa ya ga yadda tayi kyau sai ce ai ya ma kafirce gaba ne yace ai ma ba za a yi tashi an kiyama wani qala husaybu wa huwa yahu a kafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula zuwa ƙarshen kissa duk abin da aka mishi bai ji ba sai da Allah yace fa khasabna bi shi ma sai da aka mishi girgizar ƙasa to idan Allah madaukakin sarki ya nufaci bawa da tsiya ya nufaci shi da halakarwa sai jarabci shi da abin da ba zai iya dauka ba sai jarabci shi da arziki sai kasa container arziki ko jarabci shi da talauci sai kasa container talauci amma idan bawa yana cikin wanda Allah ya so shi da tsira sai jarabci shi da abin da zai iya jurewa in Allah ya jarabci shi da arziki sai kuma Allah ya bashi dama ya iya managing wannan arzikin ko Allah ya jarabci shi da talauci sai Allah ya bashi dama kuma sai ya iya managing wannan talaucin da irin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma da malai ishara a cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salih inda al-abd salih madan la da dukiya ta gari a gurin bawa na gari irin dukiyar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu irin dukiyar sayyidina Uthman irin dukiyar Sa'd dan Abi Waqqas irin dukiyar sa Abdurrahman dan Auf da ire-irensu wannan sabai Allah ya kara musu yarda ma'azurta ne masu wadata ne manyan attajirai ne amma wannan dukiya ba ta rufe musu ido ba haka suka dinga daukan ta suna taimakon addinin Allah haka tun ana Makka haka kuma da aka dawo Madina irin dukiyar al-Ansar wannan mutane da Allah ya musu shedar imani da Allah yake cewa walladina tabawwa'u ad-dara wal-imana wanda suka mallaki garin Madina kuma haka suka mallaki imani imani nasu Nabi sallallahu alaihi wasallama har ma yake cewa inda za a rarraba mutane kungiya kungiya shi sai ya zama dan cikin kungiyar su saboda nagartar su wajen aiki da dukiyar su zuwa ga taimakon addinin musulunci da taimakon mabukata ba a taba ganin mutane irin su ba a wannan yanayi haka nan al-ash'ariyyun wasu mutane waɗanda arzikin su bai kai arziki irin mutanen na Madina ba amma sun kasance mutane masu haɗin kai masu community service masu taimakon juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yabon su yana zugurguta su yana cewa su mutanen shi ne su ne su Abu Musa al-Ash'ari da ire-iren su wanda su daga cikin al'adar su idan ana karancin abinci a garin sai a fito da dukkan abincin mutanen garin a hada shi wuri guda mai buhu biyar ya kawo mai tiya biyu ya kawo wanda bai da komai shi ma zai tsaya ya runguma hannunsa da aka gama hadawa gaba da shi sai raba shi iya adadin gidajen a raba daidai wa daidai saboda tsabar taimakon junansu da suke to kaga masu irin waɗannan dukiyoyi Allah ya musu jarabawa da arziki saboda Allah yana son su da tsira Allah ya kaddara mutanen kirki ne sai kuma yasa suka iya managing dukiyar tasu dan waɗannan da su ake so a yi koyi da su ake so a dau izina irin sawun su ake so ka bi din da Allah ya baka dukiya sannan a cikin su kuma akwai talakawa waɗanda Allah madaukakin sarki su mai musu jarabawa da talauci kuma Allah madaukakin sarki ya so su da tsira sai suka iya containing talauci mutane irin su Miqdad ibn al-Aswad mutane irin su Abu Huraira mutane irin su ainihin wato Suhaib ar-Rumi da ire-iren su mutane irin su Sayyidina Ali radiyallahu anhu wannan sahabbai talakawa ne wato ba su da abun hannu wani cikin su yakan kwana da yunwa wani cikin su yakan samu aure ya rasa abinda zai sadaki ya rasa abinda zai kama dakin haya ya rasa abinda zai yi walima kamar Sayyidina Ali Sayyidina Ali radiyallahu anhu da Sayyidina Fatima radiyallahu anha ba shi da sadaki ba shi da gida ba shi da kudin kama haya ba shi da kudin walima duk abin da kasan ana tanaji dan aure ba shi saraka Sayyidina Uthman radiyallahu anhu shi ya sadaki shi ne Sayyidina Ali yana so ya saida wani kaya nashi zai yi sadaki yace to ka sayar mun mana ya siya yace to wurin kara ma da wani kudi akai ya kara mishi da bonus yace kuma na dawo maka da kayan ka kyauta shi biya sadaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ubayya shi ya waran mishi wani wuri a cikin gidan shi ci to gidan daki yana tunda baka da gida sannan da aka gama daurin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to an goyi na labarin walima yace wallahi manzo Allah babu kudin walima yace ba zai yiwu yace innahu la budda lil urs min walimati ai ba a aure babu walima kiduni da ba da shi sura ka sai wasu mutane cikin mutanen Madina ansar suka ce to mu kuma za mu hada mishi walima sune suka kawo cikin suka kawo nama suka kawo dabbobi aka yanka aka yi walima ta gani da kwade kamar ta wani mai arziki sadaka duk abin da ake neman zai aure bai da shi san da zai aure sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya kasance yakan daure cikin sa da dutse saboda yunwa saboda cikin ya daina mishi kara ya dinga faduwa yana burgima kamar mai farfadiya saboda tsabar yunwa haka miqdad wanda bai da gida yana cikin ashabu sifa a masallaci suke kwana haka Ibnu Mas'ud yana cikin talakawa wanda bai da kuɗi wanda har ma saboda talauci matashi tana mishi gori cewa kai baka da komai kai baka da zuciya a baka a ba ƴaƴanka yanzu ma za a yi zakka ka ce a baka to waɗannan su ma kaga su kuma talakawa ne kuma su ma Allah madaukakin sarki ya kaunace su da haka ya ba su dama suka iya managing talaucinsu to idan kana cikin talakawa to da su ake koyi sai ka dinga kallon rayuwarsu kana ganin yaya suka yi wanda bi yayi irin wannan na talakawa ko irin wancan na attajirai ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu wanda aka ce yana da dukiya kuma yana da ilimi kuma Allah ya bashi dama yana aikin alkhairi dukiyarsa ko wanda yake da ilimi bashi da dukiya kullum yana fatar ina ma zai samu irin dukiya waɗancan masu arziki ya yi aikin su na alkhairi saboda wannan sabon talakawa idan aka ce a kawo sadaka ba ka zama shiru su ce to da su alhaji wani ake su ma sai su tashi su tafi kasuwa su yi kwadago su yi ainihin wato dako su yi dillanci su yi kaza su yi kaza sai su dan samo abin da suka samu sai su kawo Ibnu Mas'ud da haka ya fara har daga bayan Allah ya mishi arziki sayyidina Abu Huraira da haka ya fara har daga bayan ya samu kuɗi ya yi aikin gwamnati daga baya Allah ya mishi arziki waɗannan sahabbai jama'a haka suke yi su su kuma ɗayan ɓangaren waɗancan guda biyu shi ne ɓangare na mutane masu wadata amma bisa jahilci da rashin jin tsoron Allah da kuma marasa kuɗi kuma a lokaci guda marasa ilimi kaga wannan su ne sun mumbukumu kenan wanda ba duniya kuma ga alama ba a dace ta hanyar lahira ba to waɗannan guda biyun jama'a tafarkin mutane ne marasa kirki tafarkin mutane ne marasa a ainihin wato arziki marasa kyakkyawan makoma su ne irinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin kwatance game da su a cikin al'amarin da ya ambata na hadisi mabambanta daga ciki akwai wata hadisi da malami mana ishara na waɗannan mutane guda uku waɗanda Allah madauki sarki musu jarabawa waɗanda da ɗayan su kutu ɗaya makawu ɗaya mai cutar albaras kamar cutar lele a jikinsa ubangiji madaukakin sarki ya ba su arziki dare ɗaya suka yi kuɗi sai daga baya kuma sai aka turo ma kowanne daga cikinsu wani mutum mai irin kamar shi ya zo neman sadaka a wurin shi aka bugun kuturu ya rashin kirki ya ce shi ba zai ba da sadaka ba kuturun da ya zo wajensa wanda shi yanzu ya riga ya wanke wani kuturu ya zo wajen shi ya ce amma kai ma fa da an ce min kuturu ne kuma da kai ma talaka ne irina ya ce a'a ni ba kuturu ba ne tun da ma can da lafiya ta kuma ni ba talaka ba ne wannan arzikin da ka gani na gaje shi iyaye da kakanni za ka ta tashi ka ba waje aka sake komawa gun menene shi ma aka roƙe shi yanzu ya warke ya taimaka wa wani irinsa shi ma ya yi rashin kirki aka tuna masa ya yi ƙarya ya ce shi san bai taɓa yin cuta irin wannan ba kuma shi arzikinsa gado ne iyaye da kakanni ba dare ɗaya samu ba to haka waɗanda suke marasa imani marasa kirki suke da dukiya da talauci sannan suke cikin talauci kullum suna kuka wanda Allah ya bada labari wai da masahu sharru jazua idan sharri ya shafe shi yana da sai yake kauna sannan kuma suka samu idan masahu alkhairu manua da suka samu kaga sai suka yi ruwa sanda ba su da shi kuma ba su da dangana in karka suke ka zama ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen wani ma har ya fara tunanin ya fara tuhumar Allah wai me yasa Allah ya yi haka ne shine yasa ba zai samu ba me yasa ba a bashi dama ya samu ya fanta ba dukiya din nan tana daga cikin abubuwan da ranar alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna daga cikin muhimman tambayoyin da kowa sai an mushi la tazulu qadamun adama kafafun dan adam kowaye ba za su gusa ba daga inda aka tsaye shara alkiyama hatta yus'ala an arba'in har sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga cikin su akwai tambaya ko take ne mai ainihin wato yaya kamar kace akwai A da B amma dai za a tambaye shi game da dukiyarsa min aina iktasaba sai na ya same shi wa fima anfaqa kuma yayi dukiyar wannan tambaya kowa sai an mushi wanda ya tara dukiya da yawa wanda yake da matsakaiciya wanda yake da yar kadan duk abin da ka samu Allah madauke sarki sai maka tambaya game da wannan dukiya ina ka same ta ko mai kai da ita shi yasa a wancan hadisi aka ambaci abubuwa da gaskiya wanda suke alkhairi ga mai dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min malin min al-mar'i sadaqa ba ta tauye dukiya wato abinda ake gani na an diba an bayar da tana matsayin miliyan guda ta dawo 1500 ka ba da rabin miliyan kaga a zahiri zaka ga ta ragu to a wurin Allah ba raguwa bane ko a wurin Allah wannan abinda ka bayar nunnun kashi ma za a yi daga 7 zuwa 70 zuwa 700 zuwa ɗaruruwan dubbai wallahu zaifu liman yasha sai kaga a wurin Allah ba kai asara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbai daga cikin ku wane ne ya fi san dukiyar magadan shi akan dukiyarsa suka ce ayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani a cikin mu sai da ya zama ya fi san dukiyarsa fiye da magadansa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake to wannan dukiya da kake ta tarawa kake ta gyara ta kake ta lissafinta kake ta alkinta ta wannan ku dukiyar magadan ce sani in dai ka fi san dukiyar ka to wannan wahalar da kake da wannan dukiyar kana wahalar yin dukiyar magada wanda kuma kake ganin kyashin ka dauka ka bayar sai kace dukiyar ka wanda zaka mora wanda zaka kaddamar a nan gaba akwai malamin mu Professor Mansur Ibrahim Sokoto Allah ya saka mishi alkhairi yana da wani salon zance da yake cewa duk abin da ka samu ya ce ka biya bashi ko ka ba da bashi ka aje wa kanka ka zubar da saura haka yake wanda kwatancin in ka samu kuɗi da abin da ya kamata kai na farko ka biya bashi shine iyayenka da suka yi wahala da kai to kai musu hidima ka biya bashi kenan ka ba da bashi ƴaƴanka da zuriyarka ka biya ka bada abinci ka biya kuɗin makaranta ka dinka musu kayan sallah a gyaran gida da sauransu wannan duka bashi kake zuba a kudin su malam basir na uku ci sai kuma ka aje wa kanka shi ne abin da kake sadaka abin da kake kyauta abin da za ka tsuru mutaka ka kai lahira wannan kana aje wa kanka ne shi ne yake cikin asalin sirrin sadaka na hudu yake za ka yi sutura wanda za ka sai tabarau wanda za ka canza waya wanda duka asara ne haku a tunanin mutum wannan shine asalin abin da yake mora domin duk abin da ka siya na sutura karkari dai ka saka ta burge ka ta burge wasu ana nan a wanke har ta kode haka dai daga ran sha'awarta wata rana sai ka zo ga mata suna share kashin yaro da ita a gida ko kuma da kanka zaka dauka kai ka fita da ita ko ta zama din ma a yar abinda kuma ka ci na abinci ya ka ci ka ji dadin na ɗan mintuna ya soka a cikin ka ya rube ya lalace mai bin jini ko kaza ya bi wani ma ya tara maka teba sauran kuma ka je bayan gida kai ba haya ba ka so ba ka ga kalan ba haya ba ka so ku jiware shi ba ga dai na asara ce balantana kuma gina gida wanda a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abu mafi girman asara da mutane suka damu da shi kamar gina gida wato da abin da ka gina da sunan gida babu wani dana da zaka samu a lahira dan wannan amma za ku kuma aikace babu abin da muka dauka da kyau da muhimmanci kamar wannan babu da muke ganin a matsayin achievement kuma a ce wanda ya gina gidan kansa amma ko ba aikin lada bane shi a karancin kansa aikin asara ne kawai zaka yi shi ne gurgurdan bukata kawai dan lura kuma abin da za ci duk waya ta shigo sabuwa sai ka canza su ne yanci da ba za su fasa ba duk wata uku za su sake yin wata su kara mata wani dan abu kadan ko su canza mata position inda yake aje camera ko su kara mata megapixel sai su wannan sunan ta x wannan sunan ta pro wannan sunan ta kaza to kuma ka jika ba da wata alage 260 a yadda ka siya ka kara 8000 ko 20000 ka dauki wata bayan kwana uku su kara kawo ta kuma haka kullum suke mutane ba to da kaga su ne shi kai asara wannan zancen azancin da malamin barkai sabon sirri Allah ya saka mishi alkhairi to abin da ya a ciki shine kada ka yi wasa da abin da zaka alkinta wa kanka domin shi ne zaka tarar abin da kai na alkhairi shi zaka tarar ji baka ga da Allah yake ba mu labari a ƙarshen suratul abin nan cewa amsuratul munafiqun go da suke cewa fa as-saddaqa wa akun min as-salihin mutanen da suka mutu cikin munafurci da kafirci da bata ranar alkiyama idan suka nemi dama cewa a ba su wasu dama su dawo duniya za su ayyana da kansu cewa inda za su samu halin dama wa duniya da za su fa as-saddaqa su dawo su sadaka saboda sadaka da za su yi da abin da suka mallaka yana da gaske abin da nan da nan zai sa ladansu ya hauhawa mai yawan da suke ganin za su tsira wato babu jarin da zaka saka a cikin ayyukanka na arziki na lada kamar ka saka jari da dukiyar da Allah ya baka shi sa wanda duk ya iya wato amfani da dukiyarsa don neman lahira a shar'ance ya halasta ma a mai hasada wani da Allah sai sai yake cewa wato la hasada illa fitnaini babu abin da ya halasta ayi hasada akai sai abu guda biyu kuma malaman da suke ganin a fasara shi da zahirin sa to kuma malaman da suke ganin cewa inda hasada za ta halasta ko kuma abin da ake kira da suna al-gidda wato hasadar ba wai ina so wale ni'imar saka gushi ba a'a ni ma in samu halin yin irin tashi to wannan in ya halasta ya halasta ne kawai akan mutane guda biyu na ɗayansu shine mutumin da ya samu dukiya kuma Allah ya bashi dama akan dukiyar yake aikin alkhairi da ita yake sadaka yake zakka yake sada zumunta yake ciyarwa yake taimakon talakawa yake taimakon addini din da aka ce gashi ayi kaza sai ci gashi sunna Abu Bakr radiyallahu anhu ai dai mun sani cewa a cikin musulunci ba wanda ke shi martaba jama'a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sahabi da ya kai shi martaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har zai rasu yana fada yana cewa babu wanda dukiyata ta amfani dukiyar shi ta amfani da kamar dukiyar sayyidina Abubakar da wani sahabi cikin manyan sahabbai ya taba yi wa sayyidina Abubakar ba daidai ba sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku fita hanyar sahabi na ku daina rashin kirki haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka a toshe kofofin da suke tare da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to masallaci yana tsakiyar ƙwaryar Madina a lokacin kuma kowa sai ya kofa setin gidan shi ni ba sai ya bi ta nan gidan ba daga nan kawai zai shiga fita sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka a toshe su a bar asalin kofofin da suke su ne na asali amma a kyana ta sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar duk waɗannan abubuwan da ya samu da ire-iren su idan ka kalli tarihin sa za ka ga a cikin sahabbai baya daga cikin da suka fi kowa tsananin ibada bai cikin irinsu Abdullahi dan Amr dan As sarakunan sallah da azumi baya cikin irin manyan jarumai irinsu Khalid da su Abu Ubaida hasabi ma ana bada labarin cewa ya kasance mutum ne mai rama wanda ba yi da kwarjini a cikin sahaba irin ne kama ne ka gagayya amma ya samu wannan daukakar a cikin musulunci saboda gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya a karan farko da kuma ciyar da dukiyarsa da ya a musulunci sai Annabi yake cewa na zo na ce ga addinin musulunci kowa ya ƙaryata Abubakar ya gazgata nago na ce a taimake ni zan yada musulunci kowa ya kike muku na Abubakar ya taimaka mini haka nan kallin Khadija radiyallahu anha ya daga cikin abin da Khadija ta fifici sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ba su yi tare da ita ba shine alkhairinta da gazgatawarta ina ta dinga wasa ci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukiyarta kamar da muka sani a tarihinta to aka ba kuma ɗaiɗaiwar sahabbai masu amfani da dukiyarsu sun samu wani fifiko ta fuskar falala akan waɗanda ba su kai gare su ba haka sayyidina Uthman radiyallahu anhu jiba irin ayyukan alkhairin da yayi wanda har yanzu ana cin more su a cikin tarihin musulunci waqafu sayyidina Uthman hayy yana da haka nan kalle yadda wata rana talakawa suka tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce waɗannan attajirai muna sallah da su muna azumin nafila muna qiyamul layli muna katan alqur'ani muna zuwa jihadi wa yatasaddaquna li fuduli amwalihim amma su suna yin sadaka da dukiyarsu wato talakawa sun yarda cewa ta wannan bangaren masu kudi sun fi su suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada mana abinda zamu dinga yi mu kawo su sai ce to ku dinga yin tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai suka ci gaba da yi har kuma labari ya juye juye har kuma kunna masu kudi su ma suka ci gaba da yi sai da kasu da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu wata addu'a ta mu talakawa masu kudi sun je suna yi ba ce da su ba ka ce su dena da ke shahuri zalika hudullahi fi man yasha wato duk mai da wadata da Allah ya bashi dama ta wadata kuma yake aikin alkhairi to wannan ya samu hanya zuwa aljanna salin alim wanda kuma koda talakawa suna tuke cewa za su riga shiga aljanna mai kudi zai shiga a makarantar ake cewa ko kamar ban zai shigo ba ta shafi taka ba yau da kafin da ai taro ne a wani stadium duk talakawa masu zuwa suna tururi ne za su zo ne su tsaya a cikin rana asalin masu taron ko ba su zuwa sai ko ya gama zuwa amma su suna nan da wani zai ake cewa mahaice mu za ku zuwa da wuri inji ba wasu yace ya fi zuwa da wuri zuwa da kuɗi ba ya fi zuwa a kan kari shi ne wani zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri-wuri suna ka masu kuɗi su ji wannan talakawa kuma kada su ce su takaraya kar su ɗauka a yi shi kenan su kuma an riga an taɓar da su a'a to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na shiga aljanna na ga mafi yawan mutane cikin talakawa ne saboda ko a duniya sun fi yawa ko mun gane yanzu galibi a garin na lafiya ana maganar masu kuɗi ai ba su fi wata ƙila a ce 10% da mutanen ba ko asalin masu kuɗi da suka amsa sunan masu kuɗi sun fi 10% a kowane al'umma sauran duka mu ne haka dole mu fi yawa ko aljanna insha Allah sura ga kanka ta bar da kanka kai dai fasda bima tu'mar abinda aka ce kai ka tsaya kai ta yin sa ba dare ba rana zaka kai labari ubangiji Allah ya gafarta ma to a karshe jama'a babu shakka wannan addini na musulunci yana buƙatar mu tashi mu masa hidima ta kowane bangare ya zama cewa kowa ba masu kuɗi kadai ba kowa ya zama yana da hidimar da zai wa addini suna faɗa wata ka'ida suna cewa al'amalul din mas'uliyatul jami' aikin addinin musulunci aiki ne na kowa da kowa kar a ce kawai daga liman sai ladan sai wani da ya gina masallaci sai wani shugaban kungiya sai wani shugaban agaji sai wani duka baro su a'a kowa ya zama cewa yana da wani aiki da zai wa addinin musulunci kar ka zauna haka nan kawai baka da wani function baka da wani duty da kake na taimakawa musulunci ko da dukiyarka ko da iliminka ko da sana'arka ko da hikimarka ko da office ɗinka ko da shekarunka ko da ko ta yaya ne in ya zama da cewa tsuntsu da Allah ya bada labari alhuda-huda yau musulunci hidima ya kai labarin inda ake yin kafirci ya ga wa annabin Allah Sulaimana dan aje a kai jihadi Allah ya ba mu labari cewa annabi Sulaimana da yake cewa mali ya la aral hudhuda am kana min alghaibi law azibannahu aw la yatini sultani mubi yau ga a fadar sa kusan fadar sa akwai kusan kowane irin halittu akwai mutane akwai aljanu akwai takadare akwai tsuntsaye kowa akwai annabi Sulaimana bai ga alhudhuda ba yace ina ya shiga waye ba shi izini ya yi absent a zaman fada shi to dole ya kawo dalili mai karfi da yasa baya dan ko kuma ni da shi alhuda-huda da ya dawo sai yake ba da musulmana labarin cewa ai na je na ga wasu mutane ni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjudu lishamsi min dinillah yace ai na je na ga wata sarauniya yace bilkisu da ake cewa ko a garin Saba'i tana sarauta kuma an bata an huwace mata duk wani abu da ake huwace ma masu sarauta sai yace kuma amma abin takeici abin Allah wadare da ita da mutananta rana suke bata sama so haka wannan sai ya tashi hankalin Annabi Sulaiman a wadan shi na Annabi Allah Annabi da Allah ya aiko shi dan ya karantar da mutane tauhidi yaga cewa bai ga ta zama ba to a shaidi shine Annabi Sulaiman da duk fadin mulkin sa da sarautar sa ne da wannan ma'alumar bai da wannan information din amma wannan tsuntsun yayi amfani wajen kawo information din nan kuma karshe an ci nasara wannan mata ta musulunci ta jama'a kaga ya zama shi ma yana da amfani kira karka zama cewa baka da wani amfani ko da ta hanyar kawo wani bayani zai taimaki shugabanni ko malamai ko masu fada aji wajen kawo wani gyara ko ta hanyar agaji ko ta hanyar sharar masallaci mutane suna raina sharar masallaci sharar masallaci aiki ne mai daraja muzalla sallallahu alaihi wasallam da kanshi yakan tsince da ta masallaci sai da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance kamar Ibn Abi Shayba yayin to yakan tafi masallacin Quba duk ranar Asabar yaje sallah nafila sannan in yi da sallah kuma ya dauki tsintsiya ya share masallacin da hannunsa lokacin kuma shine halifar musulunci jiba kuma labarin wannan mata wannan bakar fata mai sharar masallaci kamar da yake cikin Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a kabarinta saboda wanda nace sharar masallaci ka dauka wai abu ne mara daraja a ne daraja ne ya zama da cewa kana da wani abu da kake yi a cikin al'ummarka da taimakon addini musamman a wannan zamani da musulunci ke cikin gurba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba ki da man ghuraba qala alladhina yaslihuna idha fasada an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci ya fara a matsayin wani bakon addini kuma zai dawo ya dawo ya koma bako kamar yadda ya fara yace madalla da masu yin addinin musulunci a zamanin bakuntarsa aka ce suwaye su yace su ne wanda suke dagewa akan nagarta ko da mutane sun lalace ma'anar bako shine mutumin da bai san gari ba mutumin da ya baro gidansa da iyalansa ya baro mutuncinsa da karamarsa kuma inda ba a san shi ba bai sani ba ba a san darajarsa ba ba a san mutuncinsa ba ya rasa inda zai shiga ya rasa yaya zai yi ana tsoron shi yana jin tsoro ba shi ne bako ba za ka musulunci ya fara ana mamaki wani irin addini ne wannan ba wanda ya san harka ba wanda ya yi da harkar shi ana nan bako har ya zama ɗan gari har ya zama ya zauna gari har ya yi aure har ya yi zuriya ya yi kowa da kome musulunci ya kai dinga yaɗuwa ya dinga yaɗuwa har ya zama ko ina an ji labarinsa ko ina an san shi ana nan kuma da yawan mutanen da komai amma za a zare ilimin daga cikin mutane wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mutu yawan mace-macen malamai sai a wayi gari ga musulmai da yawa amma ko ba su san musulunci ba ba su san hukunce shi kamar yadda muke yanzu abu da yawa na faɗa a cikin musulunci sai musulmi su ce ba su yarda ba sai musulmi su musanta sai musulmai su ji shi baƙo ina kuma ga wanda ba musulmi ba to a dubin wannan lokacin a irin yanzu da muke rayuwa da mutane suke da tsaurin ido suke da jahilcin rashin sanin addini irin wanda muke gani din nan to a dai lokacin wanda duk ya rike addinin musulunci riko mai kyau sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba ya ba su wata riwaya ta Imam Tirmidhi cewa tuba shajaratun fil janna wato sunan wata bishiya ce mai inuwa da ni'ima a cikin aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bishiya ta tabbata ga masu riko da addini a lokacin da riko da addini ya zama wani kauyanci ya zama wani bakon abu kamar yadda muke gani a yanzu to a wannan lokacin da ba addinin musulunci yana buƙatar taimakon kowa da kowa yana buƙatar mu haɗa kai mu taimake shi dan yada shi dan kai sakon Allah madaukakin sarki din da ya kamata a kai dan kuma isar da ainihin wato addinin Allah zuwa ga waɗanda ba su fahimce shi ba da kuma yi mu junan mu wa'azi da nasiha dan ma mu fahimce shi a wannan yanki namu na ƙasar Nasarawa akwai kabilu da yawa akwai mutane da yawa da ba su san addinin Allah ba akwai mutane da yawa waɗanda ba musulmai bane to mu da muke da wannan alkhairi na musulunci muke rayuwa a cikin su wace irin hudda muke da ita wajen ganin cewa mun isar da wannan sako na addinin musulunci zuwa gare su suna da wato mas'uliya suna da alhaki akan mu na mu isar da addinin musulunci zuwa gare su sannan imu da muke cikin musulunci wanda aka haife mu a cikin musulunci muna da buƙatar mu mu karanci ne addinin musulunci to wace gudunmawa kake bayarwa wajen ganin an samar da wannan karantawa tunda kan karanta da alqur'ani mai girma da haddace shi da sanin ma'anarsa karanta da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karanta da tauhidi karanta da harshen larabci fiqhin musulunci da sauran dukkanin ilmomi waɗanda za su yi musulunci hidima musulunci baya yiwuwa jama'a da jahilci baya yiwuwa da a zauna kawai haka nan a ci barkatai dole sai an tashi an yi ilimi an yi aiki dole sai an tashi an mishi gata dole sai an tashi an alkinta shi sannan zai tabbata a bisa hasken shi wanda duk ya taimaka wa addinin musulunci to ubangiji Allah madaukakin sarki zai gani kuma zai karba in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wanda kuma duk ya ja da baya ko ya kauce ya baya to wannan kuma kan shi ya asara kuma ya tawalla fa innama man dalla fa innama yadillu li nafsi wanda duk ya bata to yana bata ne dan kansa bai cuci kowa ba ubangiji Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya mana rahama Allah ya sa mu gama lafiya wannan taro da muka yi a wannan masallaci dan sauraron wannan wa'azi da malamin Abu Waisa Allah ya saka mu kowa da alkhairi tunda kan shi malamin da ya mana wa'azin da kuma mu da muka saurara ubangiji Allah ya karba mana Allah ya sa mu cikin irin taron mutane wanda Allah madaukakin sarki yayi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan Allah madaukakin sarki yana lullube shi da rahamarsa ya sanya mala'iku su ambace su a wurin sa su ne masu taruwa a cikin masallaci dan sauraron wa'azi shugabanninmu na Ahlus Sunna da sauran shugabanni na musulunci a wannan gari da suka taimaka wajen ganin an samu wannan haduwa muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya taimake su akan shugabancin su da suke akwai shugaba na ainihin kungiyar Izala wanda yake fama da rashin lafiya a shekarun jiya mun je mun duba shi muna mashi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya sa jiki ya zama kafara ne gare shi da shi da sauran marasa lafiyar mu na gida da na asibiti da dukkanin sauran musulmai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya Allah ya sa kafara ce gare su sannan muna addu'a ta musamman ga malaman mu da suka gabata su Mala Albani su da makamantan su Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa su huta mu kuma da muke raye Allah ubangiji ya sa mu cika da imani zan saurara mu insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wanda in ba mai yi ne ba, babu wanda yake da wannan daraja a wajen Allah, har wajen da yake da shi. Duba bayanan da wanda ya farko ya ɗauko mana, sai ka ɗauka da wannan ta yi nan ƙara a wajen mutum ashirin a kuma irin ƙarfi na kare. Sai wani rubuta da baya ya ɗora a kai, shanan ƙarfi ne sun kuma da ɗauka ba zai goji ba kuma za mu yi fararsa shi ba wani ne da wani masalala ne wanda ya kare ne ne idan kuma ba da wani masalala ne ta waya ne su yana fara abin da yake fara to ba ni tunanin a kowane da wani ko ne duniya wanda za a ce zai zo masalalacin nan a zauna da shi a sauran da shi wannan da kuka ce wanda Allah ya yi abinda nake so ya faɗa mana nan akwai wanda suka mantara amma akwai wanda suka mantara ba kawai ne fara na wasa mantara amma irin ku da ke wayar nan matasan nan gaskiya ku dai kullum ana nuna mana kuma muna gani da yau ba wai mun da garin ilimi da aiki ne shi fara kuma fara azu fara uku bayan nan maganar da yi kowa Allah Allah yayi ya samu sai kuma kullum muna karatu wannan musulunci Allah sau uku ko sau biyar a sati kuma mun mai kana dimo da shirin su kai kasuwa akwai wanda su kwari zuwa cikin mu akwai kuma wanda da yawa sai na Allah ne bari ce babban malami ne zai da wani kaza da gaskiya yana fara ba mu shawara kan mu fara himma kin yi da kasance karka rasa wuraren wani karatu ma darasin malami ne da daya ko mu dace a sashi shi ya san Allah ya halakar da waɗanda gabani suka fi shi ƙarfi kuma suka fi shi tarawa da yadda ya halasta a samu wanda ya fi shi gabani shi za ka samu wanda ya fi shi gabani shi kuma a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ambaci wasu daga cikin alamun tashin alkiyama daga ciki ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama za a wayi gari dukiya ta yi yawa a hannun mutane wa yakthura al-mal fa yafidu za a samu yawaita dukiya har dukiya ta watsa a cikin mutane ta zama kamar ba dukiya ba irin yadda muke gani din nan in kana jin labarin wasu masu arziki abinda suka tara malam sai abin ya baka mamaki ka kamar aljini ne malam kamar aljini ke kawo musu kudi kaza an ce mutum ɗaya yana da gida a Abuja sun fi guda 500 wannan ma wata kila talaka ne aka gwada shi irin yan America nan ya yake cin su Bill Gates din nan Bill Gates Elon Musk wani ne wasu iblisai masu kuɗi haka irin na aljanu so da haka is very possible shi abinda aka ce kawai Karuna yana da wuraren ma'ajiya warehouse ko wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa watakila saboda a zamun nan su makullan kankama ne ba irin da yanzu ba masu rauni ne inda ne makullin mutum kawai shine password din shi shine makullin shi da banki kira kuma makullai ne irin kuba din nan watakila da makera suke irin na Hausa din nan kankama haka kamar na aljuru kaga dole ku cika waje saboda haka abin da mai yiwuwa a samu wanda ya fi karo da kuɗi wanda a da kan kowa yanzu Allah da ya alƙawarin cewa ba wanda zai fishi babu wanda dalili da yana haka ba za ta yi ba wallahi a'lam shikenan
akwai wannan duka ya tafi yake magana yake wa'azin da aka yi ran laraba akan kunya
na'am
ta ba ɗalibai shawara su rike jami'an akhlaq
na'am
wanda littattafai ne suke koyar da wannan bangare sai kuma wani abin tafai ne ɗalibi da yake son fahimtar larabci zai fara
maganar da muka yi akan kunya akwai littafai iri daban-daban na akhlaq kamar littafin da Professor Baitullahi yake karantarwa Al-Adabul Mufrad akwai kitabu Zuhud na Ahmad ibn Hanbal akwai kitabu Al-Adab na Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba akwai Akhlaqul Mustafa akwai Shama'il Muhammadiyya na Al-Imam At-Tirmidhi Abu Isa da kuma Riyadu Salihin har ila yau sannan akwai littafin al-Imam Ibn Qayyim tafa al-Imam Ibn Qayyim mabambanta suna nan suna da amfani sosai a cikin tafsirin nafsi sannan akwai littafin wato Abubakar ne sunan shi wannan ma'alil akhlaq da gasin din mabanta akhlaqu hamalatul qur'an wato da tsafaini iri daban-daban wanda kowanne yana da nashi amfani ba kuma dole wani ya wakilci wani ba dangane da dalibai masu son koyon larabci abinda ya kamata shine su nemi malaman da su koya musu larabci in ka samu malami shi ne da tamin wani tafi ya kamata ba za a ce maka ga littafin da kai ya kamata ba kamar mutum ne ce wanda yake jin ciwon kai me ya kamata ya sha ta ce ce nemi likita ya gwada mai ciwon kan nashi sannan sai ga abin da ya kamata ya sha ya saboda ka wanda yake son koyon larabci ya nemi makarantar larabci ko malamin larabci to daga nan za a san me ya kamata ya karanta in ana gaya mutane haka zai je ne ya zama dan koyi da kanka yawa kamar da su yake cewa menene annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub ilimin larabci da sanin arabiya wajibi ne ga mai neman ilimin addini amma ka koya a gun malamai kar ka yi koyi da kanka Allah ya kyauta assalamu alaikum wa rahmatullah